الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لاربا 24 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1437 insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci muna karatu cikin littafin Allah alqur'ani mai girma cikin suratul anfal mun tsaya aya ta 25 kuma haka aya ta 25 din zamu tashi a karatu insha Allah a yau muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace kafin nan ga tambayoyin da aka turo wannan mai tambaya na farko bayan yayi sallama da fatan alkhairi yace a tambayar sa ita ce matarsa ce ta aihu sai baban sa ya kawo laya ya daurawa dan wato wannan jinjirin sai yazo ya kunce shi kuma sai ya kira shi yace masa kar ya yadda ya kunce da yazo zai kunce kai bai kunce ba sai mahaifinsa ya kira shi ya masa togaciyan kar ya yadda ya kunce a kuma wannan kar ya yadda ya kunce ko dan nawa ne ko dan nasa ne to zai iya kuncewa ko zai bi umarnin baban a wannan laya ai shirka ne ba za a bi umarnin baba ba a wannan yanayi kuncewa kawai za a yi tunda kai da mahaifiyar yaron ne kuke kwana tare da shi lokacin baban baya nan sai a kunce kawai a tsitsinka a zuwar boye ma an yi sake kawo wata ya sa da daddare a sake kuncewa a tsitsinka a zuwar duran da ya sa kawai sai a tsinka a zuwar da haka za a yi ta yi insha Allah ko aikin ku kawai kullum ba adi ne sai in ya sa sai ku yanke sai a cire abin fadan da zai ya zama ba adi da haka ba wani abu akan wannan ba sakon Allah wannan shine bin Allah subhanahu wataala ya za a rinka gaya masa jawo hankalinsa cikin usulubi mai kyau don ya gane cewa wannan shirka ce ba za a yadda da ita ba kuma Allah ya hana wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama yace tambayarsa ita ce niyyar azumin wata Ramadan idan mutum yayi niyya tun farkon wata ya wadatar ko kuma kullun idan yazo suhur sai yayi niyya wannan malamai sun yi sabani akan haka amma jumhurin malamai magana take mafi karfi shine niyya daya ya isa wa Ramadan ana idan mutum yayi niyya tun ran da aka ce ya ga wata ko an ga wata shikenan ya isa masa ba sai ya sake abunan sai ya sake niyya a kowace rana ba sannan sai dai mata masu uzuri ko al'ada yazo mace ta yanke azumi na wasu kwanaki in ta zo yi za ta sake niyya kamar yadda shine mafi yawan malamai suke kai wallahu a'lam ko kuma wani mai uzuri wanda ya yanke azumin sa to zai sake niyya don dora wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama yace tambayar sa ita ce wani abu ne yake damun sa tun yana wani abu ne yake damun ta tun tana karama idan kawai yayi imagining din abu ba ma'ana idan yayi hasashen abu idan tayi hasashen abu sai abun ya faru kamar yadda take hasashe to da abun baya damun ta amma yanzu kuma a gida ana yawan abuna a gida ana cewa ba komai lokacin da baya damun ta to amma yanzu da ta girma abun yana matukar damun ta da ba ta tsoro hakan yana da asali ne a musulunci kuma ya za ta yi ta rabu da wannan al'amari? Akwai waɗanda suke Allah subhanahu wataala abin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai muhaddathun a cikin kowace al'umma. Al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sune Umar radiyallahu ta'ala anhu ya daga cikin muhaddathun. Shin muhaddathun daga iyacen ya tsaya ko ko a zai iya yuwa? Duk da cewa su sukan yi magana ne su fadi abu sai zama ya dace da abun da zai zama waki, to ba tare da a wani sihiri ko wani abu nan ba, a su dai haka suke wani sai ko da salah, wato kasancewar mutum na kwarai. Har yakan zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abun da zai saura daga wani abu na annabta, annabta za ta kare, ta kuma kare da rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam. Amma yana daga cikin kashi ɗaya daga cikin 40 na yankuna na annabta shine ru'ya sadika, wanda mutumin kwarai zai, ma'ana za a rinka mutane daga ƙarshen zamani, mutum zai rinka mafarki, mutumin kwarai zai mafarki sai ya zama mafarkinsa ya zama kaman yanda yake. To wani sai mutum yakan iya hasashe, akwai firasatul mu'min. Firasatul mu'min shine mutum ne mutumin kwarai ko wanda ake ganin bashi da abu na ake masa kyakkyawan zato sai hasashen abu. Firasatul mu'min kenan, ko kamar wasu maganganu haka ko wani abu makamancin haka. Kamar misali ina ga zaka ji ko a cikin malamai ko wani abu, wani sai idan kuna sauraron kasassunan malamai, kamar misali Malam Jafar rahimahullahu ta'ala, zaka ji in yana faɗin wasu maganganu sai ka ji kaman yanzu ne kuma ya jima ya abunna. Kamar misali Malam Albanin Zaria ko wasu maganganu da yayi rahmatullahi alaihim, zaka ji tamkar abu da, kamar misali yana cewa kuna cewa Buhari ya hau mulki, idan Buhari ya hau mulki za ku jika garin kwaki, za ku sha yunwa, ba wai za ku ga wani abu na canji bane cikin shekara 8 idan yayi yana mulki, illa kawai a samu ma ya tsaye da barnar da ake shi ake bukata. Wannan Malam Albani ya faɗi wannan da wasu abubuwa makamancin wannan. So da yayi ta maganganu inda suke masu wato nauyi sosai, so wannan sune firasatul mu'min. Mana zaka ga mutum yana hasashe, Allah subhanahu wataala yakan bashi dama da baiwa. To irin waɗannan abubuwa firasatul mu'min, to ba mun sani ba ko ita ma nata, watakila ko kasancewanta wata baiwar Allah ce ta kwarai take irin wannan, wallahi ta'ala alam, yakan iya faruwa. Don haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqu firasatul mu'min, ku ji tsoron wato hasashen mu'mini. In yi hasashe zaka ga yawanci abubuwan sai iya abunna. Amma kuma kar ta zama nau'i na bokanci hanzu, yau kar mutum ya dau wannan dama ya zama nau'i ne na bokanci. Don haka a rinka cewa tunda an gane haka sai wani yazo ya ce ya kike gane mun, zan yi tafiya ko kuma ya kaza kaza, to kin zama boka in ya zama abunnan wannan, wallahi ta'ala alam. Ko ba kar ki dauka wani abun alfari ne da zaki rinka ji da kanki ke in kika yi hasashen wani abu. Don haka in mutum ya bata miki laiki hasashe cewa zai samu matsala ko wani abu nan, so kawai wannan abu ne wanda shi mutum bai sani ba, sai dai kawai wani sai yakan iya faruwa da shi. Haka wallahi ta'ala alam, ba matsala bane wannan, wani abu nan ne. Amma kar ki dau wata dama da za ta saki cikin wata halaka, wallahu a'lam. Sannan nan mai tambaya na gaba ya ce malam, shin ya halatta wani ya bashi form na loan ya cika masa alhali akwai ta'amuli da riba a ciki? A wannan bai kamata ba, ya kamata kawai yana kawo form sai ka masa wa'azi. Duk abin da akwai ta'amuli da riba ba a so ka sa hannu a ciki, don haka sai ka masa wa'azi. In ka masa wa'azi ya kiyata zai ka ce to kai gaskiya har ma ba za ka iya cika form din ba ma karban kudin ba, cika form ma nasa ba naka ba za ka yi ba, wannan ma ƙarin wa'azi kan wa'azi, wani wa'azin sai a aikace. To lokacin da ya ga ka kyamace haka zai zama ya fi ƙara abu nan, kuma ko ya kai wani ya cika masa kai kan ba zai manta da ka masa wa'azi ba. Allah ya samu dace, wallahu a'lam. Wannan mai tambayan bayan ya yi sallama ya ce malam yana so malam ya ja hankalin shugabanni da su rinka jin tausayin talakawansu. Yau wata na uku ake nema menene babu okay wata na uku ake nema babu albash babu abunan babu labarin kai okay wata na uku ake nema babu labarin salary babu labarin salari na mahaifinmu ya yi rubutu da pencil kuma abun gashi nan ne. Okay. Babu suna cikin wani hali har ma wai maganan suhur ma yana gagaransu. Abincin suhur da abin sharuwa yana gagaransu saboda mahaifinsu ba masa salari ba. Wata na uku kenan. Wannan lalle al'amari ne mai girma kuma sannan an samu jarrabawa. Ina fatan shugabanni lalle su kula da waɗannan yanayi matukar duk da zaka ji suna kafa hujjan da cewa ai ana verification, wasu zaka ji haka ake fada cewa ana bincike akan tabbatar da ma'aikata saboda an samu matsaloli da yawa wa'yansu. Sai ka ji an ce an samu wani mutum guda yana karban albashin mutum 40, ba a san da mutum 40 ne ba, shi kadai ne kawai yake diba, shi ne mutum 40 ne shi kadansa. Wani an ce har albashin mutum 100 da wani abu, wani an ce albashin mutum 1,800 shi daya. To kaga wannan wa'ina abubuwan sai shi yasa ake kokarin tantance waɗanda suke wannan abu. Mutum ɗaya da albashin 1,800, kaga mutum 1,800, to kaga wajen tantancewa a gane waɗanda suke wannan abun dole a sha wahala. Shi yasa in an zo gyara fa sai an sha wahala. To ba mamaki irin wannan ne gaskiya. Muna dai fatan Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki. Gaskiya lamarin mutane lalacewa ta kai inda ta kai, a ce mutum ya dau albashin wa'yansu mutane babu su a matsayin shi ne su kawai yana karba, kuma babu yadda ake kawai shikenan ya sha kawai. A ce yanzu an gano abun kwatsam ana gyarawa, kai akwai matsala da yawa. Shi yasa gaskiya to garin irin wannan mutumin da yayi wannan zaluncin, watakila ake samu watannin 2-3 ko wani abu makamancin haka a ja lokaci ba a biya wasu salarin su ba. Wasu kuma wasu bankuna aka bude, waɗanda kawai bankuna ne wanda shugabannin ma'aikatan su suke da alaka da masu bankin, ko kuma wasu tsirarin mutane kawai suka hada wani dan guri kawai ya zama office, shi ma sunansa banki. Kawai kaman zauren kofar gidan mutum shikenan kawai ya zama banki. Aikinsa kawai in salary ya zo dole ma'aikata su je gurin su karba saboda wani abu da za a tittira a cikin kudin su, shikenan kawai a zo a raba da waɗanda suka turo salary nasu gurin da waɗanda suke su ne wai masu bankin da me ko iya BBN da wai wai nan ba sa iya yi. To su ma irin wannan an samo shi ana tantancewa, an rufe irin mu'amala da irin wa'innan bankunan. So gaskiya an shiga matsala mai yawa, mutane tsoron Allah ya yi karanci a zukatan al'umma. To shine yanzu aka zo ake ta bincikawa da takura irin waɗannan abubuwa da kawar da su don abun ya gyaru nan gaba a samu abun nan. Haka muna fatan Allah subhanahu wataala ya kawo arziki na halal ya rufe asiri, kuma waɗanda suka yi abubuwa irin na balakala irin wannan Allah ya sa su gane su daina yin irin wa'innan ayyuka din, kuma Allah ya sa abubuwan da ake na gyarawa din a samu daman gyarawa. Wallahu a'lam. Yana kuma neman malam da yan uwa, wannan addu'a ne ya nema a taya shi addu'a. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya rufa asiri. Wannan yace bayan yayi sallama kamar mutum ne yana azumi, sai aka tambaye shi yana azumi sai yace baya yi. Malam wai azuminsa ya karye? A'a, azuminsa bai karye ba. In a babin irin wasa ko wani abu nan ko ya faɗi cewa baya yi, bai karya masa azumi ba. Yadda ta wasu suna cewa in mutum yace baya yi kawai shikenan baya yi din. Amma a babin azumi, in a babin wasa yayi babu matsala. Gurare da ba a wasa azumi baya cikin su. Yanzu misali inda a ce wasa ne akan aure, sake auren ko bayar da auren ko kuma yan tabawa, wayinna Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wasa a cikin su gaske ne, gaske a cikin su ma gaske ne. Misali mutum kawai sai yarsa ta zo wucewa, sai ya ce wallahi yar kanai inda zaka bani ita, sai ya ce hana baka mana yar karamar yarinya ta wuce, shikenan ya bashi ta zama aure. Yawa ya bashi ta, sai ya kafa shedu kawai shikenan abun. Ka ji su ko? Malam su ni mu irin tafsirin na a ringa kawo ayoyin aure mana, sai a ringa yin tafsiri akan su kawai shikenan. Duran da aka yi magana aure sai ka ji suna ta murmushi. Kai. Ta. Sannan in mutum aka ce wai da gaske ne ya sake matarsa ko haka yi da kai? Yayi haka. To da gaske ne kawai. Ta saku. To a wannan gurin ba a wasa. Amma don magana azumi ya ce baka yin azumi, sai ya ce baya yi don wasa ko kuma yana gare ni nema a tambaye shi, sai ya ce baya yi ko wani abu nan, wannan ba laifi, azumin sai yana nan. yace sannan tambaya ta gaba menene matsayin shafa turare a mutun na azumi irin turare mai karfi in abunan don mutun ya shafa turare a jikinsa babu laifi mutun yana azumi zai iya shafa turare sai dai in akwai mai karfi wanda zai iya shiga ya shaku cikin makogoronsa wannan gaskiya ya kamata a nisance shi wallahi ta'ala alam yawa lokaci ya riga cika insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu dace zamu ci gaba da karatu daga aya ta 25 cikin suratul anfal muna fatan Allah ya taimake mu
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب
الله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة ku ji tsoron fitintinu ko fitina la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa in fitina ta zo ba fa za ta kebe iya waɗanda suka yi zaluncin bane kawai a kowa za ta gama da shi wannan jiya an yi bayanin cewa ayar malamai sun bayyana cewa ta sauka cikin Aliyu da Talha da Aliyu da Ammar da Talha da Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhum wannan dukan su manyan sahabbai ne a cikin bayanin da ake jiya akwai inda muka yi kuskure muka ce an kashe Abdurrahman bin Auf da harbi a cinya alhali muna nufin mu ce Zubair bin al-Awwam ne to Zubair bin al-Awwam ne ba Abdurrahman bin Auf ba shine ayan ta saukowa kan maganan Abdurrahman bin Zubair bin Ali bin Abi Talib da Ammar da Talha da Zubair sannan ayan al-Hafiz Ibn Kathir yace a'am tana iya gamewa kowa da kowa kuma ila yawmil qiyamati haka abun yake wato wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wasu malamai suka ce ma'ana ayan tana nufin ga iya sahabbai kawai shine anan aka ce a'am dalilin saukanta sahabbai amma kuma ta game duk kowa da kowa duk me duk yanayin da ake ciki a ji tsoron a ga barna tana faruwa na sabon Allah ba ce a tsam a sammaci fitina shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam al-hafiz ibnu kadhir ya kawo hadisi da yawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawo misali la ta'muruna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum ko an yu'ammira 'alaykum shirarakum thumma tad'u thumma yad'u khiyarakum fala yustajabu lahu akwai hadisi da yawa da bambancin riwayoyi waɗanda suke nuni zuwa ga wannan ma'ana ku ji tsoron Allah ku yi taka tsantsan ku yi umarni da kyakkyawan aiki kuma ku yi hani da mummunan aiki in kun ga barna ta yi yawa a doron kasa lalle ku tsawatar ku gaya wa mutane gaskiya cewa abu kaza ba kyau abu kaza ba kyau wasu riwayoyin annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuna cewa duk lokacin da al'umma ake barna ake sabon Allah mutane suna da ikon hanawa sannan suka yi shiru ba su hana ba to za su rinka yin addu'a Allah ba zai karba ba kuma za su wayi gari masharrantan mutanen cikin su sune za su zama shugabannin su su kuma roki Allah ba za ka karba ba ko kuma Allah subhanahu wataala ya sauko da fitina da za ta game kowa da kowa don haka in ana barna ana yin abun da ba daidai ba komin karancin sa ka gani duk abun da kaga ba daidai bane ka hana kamar misali tarbiyyar yaro ne duk abun da kaga yayi kar kaga yayi kwanta ta kan cikin sa ya yi rubda ciki yana kwance ka ce a yaro ne zai daina kana gani ka wulga ka dawo ka wulga a daga shi ka juya shi ko da dan gangan yaro kar ka ga yana cin abinci da hagu ka ce a yaro ne wata ran zai daina kokoi ko kuma ka gaji da tsawatar masa a kar ka fasa in ya rike abu da hagu yi masa tsawa ce rike da dama in ka zo ba shi abu ya miko hagu ka ce a daina kawo dama in ya zo zai baka abu ya miko da hagu kar ka karba ka ce a miko da dama kar ka ce a bari in karba kawai wannan yaro ne a wannan shedan ya tiriba akan mutum daga duk kananan abubuwa da manyan abubuwa da sabon Allah in kun ga ana yi kar ku bari in iyalanka ne a gida suka yi wani abubuwa na sabon Allah kar ka ce a wannan mata ne a kaza ko kuma a kai kawai ka gaji da yi musu fada a in dai abun da ya shafi addini ne ko abun da ya shafi sabon Allah ne ko ya akai kai magana kar ka yadda kana kan gaskiya mata su rinjaye ka akan gaskiya amma za su iya rinjayen ka kan komai wannan kai sauki ba matsala kaga dama kana karbo salarin ka kaje ka aje a gaban ta sai yadda ta ji wannan ba matsala kai da ita ko wani inta in zaka kashe da wuri cikin sati daya wannan ba zaka dawo basari ba wannan kai ko can amma maganar addini a baki sallah ba kin yi sallah tashi da asuba dole ka tashe ta a da sauran su a kaza zaki fita wannan hijab din bai kamata ki fita da shi ba sawan da ya dace da sauran su duk wannan ba wasa yawa amma harkar rayuwa wannan duk abin da kaga dama in kaga dama a ce kai shugaban tace ne wannan ba matsala inda shugaban rayuwa inda harkar rayuwa ne kai tace ne ta aike ka kasuwa ta aike ka shago duk wannan ba matsala amma kan addini a bata yi saba ta tsaya akan abun nan kana neman taimakon Allah a gurin Allah kawai kana abun nan amma harkar rayuwa ba wani matsala don ka bata saukin kai haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mai matukar saukin kai akan harkar rayuwa amma kan addini ba wasa ba gudu ba ja da baya to in kuna ganin irin waɗannan abubuwa kuna kyalewa al'umma ana barna aka kyale to ku ji tsoron fitina za ta zo ta game in fitina ta zo kuma ba iya masu barnan kawai za ta game ba lokacin da kuka za a gina wani gida na shashanci ku yi magana a gayawa mai anguwa a gayawa sarkin gari a gayawa shugaba a gayawa gwamna a gayawa duk wanda ake ganin zai magana a dakatar da wannan abu ce to abu kaza fa barna ne saboda haka ranka dade muna ganin cewa a lura da kaza a daina shi to duk waɗannan abubuwa kar ku yi shiru akan su ku isar da sako zuwa ga inda ya dace to in kun yi wannan kun yi abin da yake kanku aikin ku shine fada in ko masu iko suna da ikon canja abin da karfin su da Allah ya ba su ma'ana karfin mulki sannan sai ba su canja abin ba to a saurari fitina daga Allah a saurari wani bala'i da zai zo daga Allah wanda duk sai ya game kowa sai ya ji a jikin sa shine wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi hadisi sai dewa akan wannan wadanda Al-Hafiz Ibn Kathir ya ambaci dewa Al-Hafiz Ibn Jarir At-Tabari Imam al-Mufassirin ya ambaci dewa a karkashin wannan mai ta fadin kawai ma'anonin su ne kar ku yadda kuna gani kuna da iko akan abu ku bari in kai ne shugaba a guri wasu suke barna kai ne shugaban ma'aikatar dole kai magana kar wai kana shugaba ga wasu can suna yin abun da bai kamata ba a ayi shiru kawai a ce kai kana jin kunyan wane ko kuma a za su bari ko kuma a abun yayi yawa a lokacin su ne a kai Allah zai tambaya ranar tashin alkiyama tun a duniya kuma fitina za ta zo wanda za ta mamaye ku gaba daya dukan ku sha wahala saboda haka gwamnan jiha ba dama ana yin abu a jiha yayi shiru ya kyale ko ga wasu commissiononi ko ga wasu a ƙasa ko ga wasu directorci ko ga wasu permanent secretaries da sauransu suna badakala da dukiyar al'umma gwamna yayi shiru a wajibi ne yayi magana ya hana domin dukan su a ƙasansa suke dole ne domin shi za a tambaya a gaban Allah bayan sun ɗebo zunubi za su ce a ai yana ganin mu bai hana mu ba to duk sai a tara su Allah subhanahu wataala ya tambaye su sannan in barna ya kai barna ga masu hanawa ba su hana ba to ku saurari fitina da bala'i in bala'i ya zo kuma zai mamaye kowa da kowa ne kowa ya sha wahala har wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan kowa ya sha wahala in an mutu mutanen kwarai din sai Allah ya sa su a aljanna amma sai an dandana bala'i a duniya in an dandani bala'i da mutanen kwarai da wanda ba na kwarai ba a sha wahala sakamakon aikin wayansu don haka fitina a ji tsoronta duk inda aka ga barna a yi umarni da kyakkyawan aiki a hana mummuna idan a jami'a shugaban jami'a wajibi ne ya hana abun da yaga wayansu suna yi ma'aikata idan bai hana ba to matsalar tana kansa su suka yi aka lalata system din to idan aka koma gurin Allah har da shi za a tambaya to shi yasa komai zai gyaru a yi shi waɗanda za su taimaka wajen a yi gyara a jawo su zuwa ga su taimaka a jawo hankalin su cewa su taimaka kowa sannan sai a haɗa kai gaba ɗaya sai a ciyar da abubuwa gaba da ikon Allah amma in aka yi shiru fitina ta zo abu ya lalace ya rushe ya zama kaman ba shi bane jiya yanzu kuma ya lalace to wannan fa fitina kenan kowa sai ya dandana sai ga abubuwan kowa yana shan wahala don haka komai aka gani na barna a yi magana a kansa la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar ku fa yi umarni da kyakkyawan abu ku fa hana abun da ku ga cewa mummuna ne in ku ba haka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana dabda ku yi addu'a Allah ba zai karba muku ba azaba ta zo ta mamaye ku gaba ɗayan ku da masu kyau din da mummuna din sannan mutanen kirki din su yi ta addu'a Allah kuma ya ki karban addu'a domin ba su yi umarni da kyakkyawan aiki ba amma in an yi umarni aka yi iya abin da za a iya mutane ba su daina ba to wannan kuma kunya abin da za ku iya yi insha Allah ta'ala sannan fitina a wani bangare kuma akwai fitina da take zuwa fitina ta addini wannan shine yafi kowanne abun nan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kunutinsa yana addu'a yana wala taj'al musibatan fi dinina wala taj'al musibatan fi dinina, ya Allah kar ka jarrabe mu, ka sanya musibar mu cikin addinin mu. Fitina ta addini tafi kowanne tashin hankali, saboda in harka ta addini ne ya zama aka tafi mutun yana jin cewa addini yake alhali ba kan daidai yake ba, ko kuma addini yake aqidarsa ba daidai take ba, addini yake ba bisa manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba, ya ja mutane ya tsaya akai mutane su taru suna ganin addini suke yi amma sun saba da tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to an samu matsala wannan guri. Babu lada kuma ga fitina a duniya, a samu fitina cikin kunci da rayuwa wata iri ta bala'i, sannan kuma an kaucewa manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a sha wahala a duniya lahira kuma a sha wahala Allah kiyaye. To shi yasa kullun fitina a rinka roƙon Allah kar fitina ta zo. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a yi fitintinu a ƙarshen zamani, fitana ka kita ilal mudhli, kaman yankin dare mai duhu haka fitintinu za su faru, in wannan ya gama sai wannan, in wannan ta gama sai wannan. Sannan in fitina ta zo zaka kasa gane yanzu me zaka yi nema ka samu tsira a gurin Allah. Wani sai fitina ta kan zo gaure da wani irin yanayi, an yi bayani tun a farko farkon kwanakin tafsirin nan cewa Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala yana cewa fitina duk lokacin da fitina ta fiskanto ashbahad ko ashkalad sai ta rikitar da mutane a kasa gane menene gaskiya abu, har mutane su yi tsammanin cewa eh kawai shiga cikin wannan shine, duk wanda ya shiga karshenta ya halaka akan abun da yake kaiwa da ba na gaskiya ba. Watakila an kaucewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, alhali fitina ne, an jarrabi mutane da wannan fitina din. To shi yasa in fitina ta zo abun da ake son masu hankali su yi shine su nitsu su tsaya, in fitina ta fiskanto kana tsaye to zauna, in fitina ta fiskanto koma ga littafin Allah, koma ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata, bisa tsarin manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai shiru kuma kar ka yawaita magana in fitina ta zo, kar ka yawaita magana akan wannan al'amari din, don wani sai in kai magana ka kushe abun watakila shi abun akwai gaskiya tattare da shi, ko kuma ma shine gaskiya, ko kuma kai fitina ka yaba abun alhali an gina shi ba akan manhajin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Ko wani daya cikin biyu idan kai zaka amsa a gaban Allah, in ka kushe abun alhali ba alhali gaskiya ne ka kuma kushe shi kai ta magana, saboda ko watakila mutanen da suka zo da abun ba sa tare da kai, ko kuma mutanen da suka zo da abun ba su yi maka ba, ko shekarun su bai maka ba, ko girman su bai maka ba, ko kuma dama can ba tare kuke ba, sai ka kushe abun, to zaka je kai magana a gaban Allah. Wani sai kuwa kawai daga gari ya kace kai babu gaskiya sai wannan, alhali an gina abun akan manhajin da ba na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, ka ja mutane aka dura mutane akan abun da ba gaskiya ba, ba manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, aka je aka samu kai cikin fitina, nan ma zaka tsaya gaban Allah. Shi za in fitina ta zo sai a nitsu a meta ta, a auna ta da ayoyin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata. In aka auna insha Allah ta'ala za a samu sauki. Farkon fitina kar a yi magana, farkon fitina kar a shiga ciki, farkon fitina kar a tsaya a zauna a yi shiru a yi nazari a fiskanci malamai. In abun ya zo a je a fiskanci malamai, malamai waɗanda tun asali su suke karantar da kai bisa littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kar abun ya zama yayi, yawanci fitintinun yayi yawancin su ba gaskiya bane, yawancin suna sun saba da manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna irin fitintinun da zaka ga sun yi sun kare, wasu kuma sun zo wata lokaci sun yi sun kare, amma sunnar manzon Allah ila yawmil qiyamati ba za ta kare ba insha Allah ta'ala. To duk fitinan da za ta zo ayyu a kare, me yasa aka kare? In an kare shikenan duniya ta zo karshe ne. Allah yayi alƙawari cewa annal arda yarithuha ibadiyas salihun, bayin Allah na kwarai su za su gaji kasa, addinin nan zai wanzu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai isar da addini, zuyat abuna inna Allah zawaliyal ard faraitu mashariqaha wa magharibaha, Allah ya nade mun kasa, naga mahudan rana, naga har mafadan rana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga duniya tun daga farkon ta har ƙarshe, abinda za a yi a duniya da gabashin duniya da yammacin duniya da arewa da kudu, ko ina Allah ya nade masa sai da ya gani. Har rayuwar nan tamu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta, Allah ya nuna masa ita, ya nuna masa abinda zai faru, yace fara'aytu masharikal ardi wa magharibaha, yace Allah ya tabbatar mun cewa lalle Allah zai isar da addinin nan iya inda na gani gaba daya, ma'ana bangon duniya gabar da yamma kudu da arewa sai Allah ya isar da wannan addini ne. Don haka Allah yayi alƙawarin isar da wannan addini, Allah yayi alƙawarin isar da gaskiya zuwa ga duk inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani. To yaya idan wani abu yazo fi aka wuce aka bi shi alhali ya saba da manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutane suka yi ruruwa a kansa, suka yi tururuwa suka bi, to wannan in dai a bisa sabanin manhaji yake an samu matsala, domin sabanin manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ci nasara ba ila har abada, zai kare. In ya kare kuma fitintinun da suke faruwa, in ya kare da mutum a ciki, to fa mutum me zai gaya wa Allah ranar tashin alkiyama? Ya mutu ba akan manhaji tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Abin da muke nufi da manhaji shine tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wajibi ne kullum in fitina ta zo a auna ta da ayoyin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata. Babu wanda bai fuskanci fitina ba. An yi fitinatu a khalqil qur'an, an yi fitinatul murtaddin tun daga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka yi fitinatul murtaddin. Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya jajirce su da sahabbai, ba a samu wasu cikin su wanda suka ja da baya ba, ba a samu cikin su wanda suka yi ridda ba. Mutane waɗanda ba da gaske suke yin addini ba, su din ne dai abun ya kare da su, kuma su din ne suka mutu a cikin ta suka tafi. Saboda haka kullum a rinka auna fitina, a kuma lura da fitina, kar abu zama yayi kullum ka zama kai, kamar yadda naji wani malami yana cewa kar ka zama dan sabon kashi. Kuda, idan kuda suna kan bayan gida, suna tare akan wannan bayan gidan, in aka sake yin wani sabon bayan gida duk sai su tashi daga nan sai su koma can, in an yi wani ma shi ma sai su sake koma can. To wani mutum ya zama bai da matsayi kenan, kullum kawai kaurace kaurace yake. Kamar yadda muka faɗa wani lokaci, kaga mutum ya dinka uniform kala wancan yayi, wancan ma kalan wancan ya fasa, wataran kuma yayi kalan wancan ya fasa, wataran kuma yayi kalan wancan, duk taimakon addinin musulunci. To Allah ya samu dace. Saboda haka wata fitnata la tusibanna allazina zalamu minkum khassa, in fitina ta zo ku ji tsoronta, ku yi taka tsantsan, ku auna ta da littafin Allah, ko ba da hankalin ku za ku auna ba, ku auna ta da rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kar ku rinka auna fitintinu masu girma da rayuwar wasu kungiyoyi na kasashen waje, da rayuwar wasu kasashen waje, da rayuwar wasu mutane na zamanin ku, a'a ku auna ta da magabatan ku, ku auna ta da magabatan ku, sune khairu salafin li khairi khalafin, wato ku zamanto khairu khalafin li khairi salafin, wato ku zamanto mafi alkhairin mamaya ga mafi alkhairin magabatan da suka shude. Kar ku rinka koyi da waɗanda suke nan tare da ku, wani zaka samu ya sanya wasu ƴan takaddu a aljihunsa na labarin wasu kungiyoyin abinan kasashen duniya a yanzu suke existing, abinan suke nan a raye, yanzu suke tashi suke fama, suna nan a raye, kungiya kaza mai fafika a harkar addinin musulunci, kungiya kaza ta ƙasa kaza, kungiya kaza ta fararen fata ta bangaren kaza na duniya, kungiya kaza, to duk tarihin wa'innan ya taro ya sa a aljihunsa, da tsarin su, da tsare-tsaren tafiyar da kungiyan su, da tsare-tsaren ina tarihin sahabbai yake baka sa shi a aljihu ba. Duk wani mutum a duniya da kake jin za ka rike, kasancewa ka rike gaskiya, shine kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu wani mutum da za ka rike shi kai tinkaho da ka rike gaskiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma duk wani mutum ko ma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya yin abun da zai iya kai ka ya baro, balle mutum na bayan zamanin nan. Kuma duk wani taron jama'a da kake jin cewa wata kungiya da za ka yi koyi da ita, babu kaman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In kana son kai koyi da jama'a ne, to zaɓi rayuwar sahabbai kai koyi da su. Me yasa? Saboda su radiyallahu anhum, Allah ya yarda da su, kuma Allah ne ya baka labari. Don haka duk inda za ka yi, ɗauko nasu kawai ka sa a gaba ka bi. Amma in ka ce bari ka ɗauko labarin wasu ƙungiyoyi da tsare-tsaren su, da rubuce-rubucen su, kullum littattafan da kake karantawa ɗan littafi ne kawai a cikin aljihu, rabi ka fahimci larabcin, rabi baka fahimta ba, rabi zamani, rabi ba zamani ba, kawai shikenan kullum shine kai ne wakilin su a garin ku, kawai kai ka gamsu cewa haka suke, baka da wani malami tantiri wanda yake karantar da kai ayoyin alqur'ani, yake bayyana maka dalilin saukar aya, menene a cikin ayan, meye muhkam din aya, meye mutashabi a cikin aya, meye itlaq a cikin aya, meye taqayyud a cikin aya, meye umum a cikin aya, meye quyud abunan, meye khusus a cikin aya, me akwai abubuwa da yawa, ka gane su ko ka gane su ba? Al-mutlaq wal muqayyad, al-am wal khas, al-mujmal wal mubayyan, al-am abunan, al-muhkam wal mutashabi, duka wannan
akwai su a cikin alqur'ani wujuhul qur'an wujuh da nazair na alqur'an yaya wannan ayan take tana da wujuh tana da nazair yaya take tana da tashabu ko ko muhkamati dukkan ayat muhkamat ko fiha mutashabi dukkan kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kaza gabaɗaya alqur'ani ya fassara kalma bayan kalma ko ko da saura in akwai saura me kake bukata akai su waye za su fassara maka to waɗannan abubuwan sai ka san su game da alqur'ani sannan ka iya cewa eh maganganun waɗannan amma za iya ka duk wanda zai yi abun nan duk wanda zai sa ka akwana da ayoyin alqur'ani yake kaba hujja yawanci da ayoyin alqur'ani amma ayoyin alqur'ani da mutun ya kawo ta yaya ka fahimce su daga gurin waɗanda suka san ayoyin alqur'ani sannan an yi muqarana da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwar sahabbai to a lura da fitintunun ƙarshen zamani dole a rinka zama ma'aunin mutane ya zama alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana so ka yi riko rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsira in kana son ka rike jama'a rike sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsira saboda Allah ya ce ya yadda da su kuma ya ce sun yadda da shi wanda ya yadda da Allah in ka rike shi ka tsira insha Allah ta'ala wanda Allah ya yadda da shi in ka rike shi ka tsira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dama Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira kaga baka da wani abu nan amma duk sauran mutane da za a rinka kawo ma tarihin wani da tarihin kungiyoyi na kaza da kaza a yi taka tsantsan ba kuma ina nufin malamai ba su cancanci a ambaci tarihin su ba ko kuma mutanen kwarai a daina kawo tarihin su a kawo tarihin mutanen kwarai don me don mu yi koyi da su akwai manya-manyan shehunan malamai akwai wanda ma a yanzu haka suna nan a raye amma in ka ji tarihin su za ka yi tarihin su yayi kama da rayuwar sahabbai waɗannan za mu yi koyi da su ko a garin nan zaka iya samun wasu mutane mutanen kirki ne masu lazimtar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka iya buga misali da su don ayi koyi da su babu matsala cikin wannan akwai dattijai akwai su da dama waɗanda suke malamai waɗanda za a yi koyi da su masu taka tsantsan a harkar rayuwar duniya masu kula da harkar lahira sai ayi koyi da wannan abinda muke nufi shine fitintinu wanda za a tisgo abu a jefo da shi cikin al'umma a kasa gane menene gaskiya ƙarshen ta ya jefa mutane cikin halaka ƙarshen ta ya jefa mutane cikin kaucewa manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne wannan a lura da shi ila yawmil qiyamati ba a yadda mu gushe muna bin sunnar manzo da tsarin manzo sallallahu alaihi wasallam ba don haka duk abin da ya gushe wannan ya zama fitina a cikin al'umma don haka wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitintinu waɗanda in suka zo ba kawai waɗanda suke ciki ne kawai za su shafu da ita ba kowa zai iya gamawa da shi sannan abun da aka faɗa a waqi'atul jamal da waqi'atus sifain wanda muka bada misalai aka ambace wasu abubuwa mun ce an yi ta tsallake abubuwa da yawa wanda ba ambata ba don ba fagen bayyanawa bane ba tarihi muke ba kawai wajen dai a bayyana me dalilin aka ce ayat ta sauko dalilin Aliyu da Ammar da Talha da Zubair wayannan hudun shine wayannan abubuwan da suka faru na fitintinu tsakanin sahabbai da Allah ya jarrabe su faqatiluhum minhum wa qatiluhum lahum cewa an yi watanni ana yaƙi waqi'atu jamal ko waqi'atu sifain wanda aka yi bayani a kansa jiya tsakanin Aliyu da Muawiya sannan an kashe mutane sahabbai 200 ko 100 da kaza ko 120 kamar da ake ruwaitowa duk wannan bai inganta ba mawdu'an bayani ne waqi'atu jamal kwana da ini ne kawai daga nan ya kare kwana hudu ne kwana da ini da daddare ba a yi da umarnin Muawiya da Aliyu radiyallahu ta'ala anhuma ba su yadda a yi da daddare ba cikin kwana biyar ya kare sannan da bayan takobi ko kuma da gefen fadin takobi aka rinka dukan juna shine sabai suka yi shi yasa zaka samu ba za ka ji labarin cewa da kai mutum 120 aka kashe to su waye 120 kirga mutum 10 daga cikin sanannun sahabbai sai baka wahala a wannan gurin shi yasa zaka ji wa'inda aka kashe su dama da gangan da shirin kashe su aka kashe su sai da aka yi meeting kashe Muawiya da kashe Ali ibn Abi Talib waɗannan duka sai da aka yi meeting da Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu duka waɗannan sai da aka yi meeting kafin a yi meeting sai da aka yi wajen wata hudu ana meeting akan kashe su an yi wajen wata hudu ana meeting akan kashe su kuma an shirya a kashe su a watan Ramadana ran daren 14 ran daren 15 kenan ranan 14 ga watan Ramadan saboda ranan ne farin wata ya cika yayi haske shi yasa in ka lura da wanda ya kashe Ali ibn Abi Talib ya je ya sare shi ran wannan ranan ne ya sare shi wanda ya soki Muawiya ibn Abi Sufyan bai samu daman kashe shi ba shi ma a wannan daren ne wanda ya soki Amr ibn al-As shi ma a wannan daren ne. To sai da akai kusan wata shida akai ana shiryawa kafin a je a kashe su. Aka tura wakilai, wakilan da aka tura su kashe su sun fi wata a gid a garin, suna zaune da su suna sallah a bayan su, kun suna sallah a sahu na biyu, har suka dawo sahun farko, har suka zo ba asalin jikin su suna sallah. Wannan yaje ya same shi a sahun farko ya soke shi, wanda ya soki Mu'awiyah ibn Abi Sufyan kenan, wanda zai soki Amr ibn al-As shi ma a sahun farko yake. Amr ibn al-As bai fito sallah ba wannan rana, ya soki wani ba Amr ibn al-As ba. Wannan wanda ya soki Mu'awiyah ibn Abi Sufyan ya soki kashin bayan sa abuna, ya soki bayan sa bai samu daman kashe shi ba. Wanda ya sari Ali ibn Abi Talib ya samu daman kashe shi ma don dafi da ya shiga cikin abuna din sa. To wannan wani dogon tarihi ne wanda mun yi ta fadi da tsallake tsallake a cikin sa ajiya, wanda yawanci ba za ka same shi a cikin littattafai ajere kamar yadda aka yi bayani ajiya ba. Tarowa aka rinka yi, akwai Sheikh As-Salumi hafizahullahu ta'ala, yana nan a raye, masanin tarihi, duniya ta masa shaida akan tarihi. Littattafan tarihi irin su abuna Al-Bidaya wa An-Nihaya, da bakin sa ya tabbatar mana ya sauke Al-Bidaya wa An-Nihaya ya fi sau a kirga. Yace yakan iya sauke Al-Bidaya wa An-Nihaya a cikin Ramadan, yace shi yayi ya samu yadda bayin Allah suke sauke Al-Qur'ani, shi kuma kai yake sauke wannan littattafan tarihi. Ka duba Al-Bidaya wa An-Nihaya yawan sa mujalladi nawa ne, amma ya sauke shi ya fi sau a kirga daga farko har karshe. Sannan suka tattaro tarihi daga wancan littafi tarikhul abuna abuna Bukhari, shi sune suka ga hatta hudubar farko ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Ibn Jarir at-Tabari rahimahullahu ta'ala ya ambata hudubar farko ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tana nan a gurin su a rubuce. Huduban da ya fara yi, abubuwan da ya fada, kalmomin da ya amfani da su, huduban sa ta farko bayan hijira sun rubuta ta. To irin wannan abu ne wanda yanzu da wuya ka same shi a cikin littafin tarihi, amma akwai gurbatattun abubuwa. To waɗannan su suka bi diddige suka yi ta tacewa aka samu abun nan. Shi yasa abubuwan da muka yi ta faɗa jiya da wuya ka same su a rubuce ga sunan ajere. Wallahu ta'ala alam, sai dai Allah subhanahu wa ta'ala kan bada dama a rike su da aka yi, da kuma wasu abubuwa da aka tato aka rubuta da makamantan su ake iya samun abun nan suke rikuwa. Wallahu ta'ala alam, Allah ya samu dace. Laka wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, kowace irin fitina ta shiga ciki, Allah ya kare mu daga fitintinu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari daga fitintinu, musamman fitintinun karshen zamani. Za a yi fitintinu ta inda ba a tsammani a karshen zamani. Kullun ka rinka neman tsari ta hanyar karanta Al-Qur'ani da fahimtar Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lizimtan addini bisa fahimtar magabata. Wannan shi ke bada kariya insha Allah ta'ala da taimakon Allah daga fadawa cikin fitintinu. Allah ya mana kariya. Allah ya ce wa alamu ku sani anna Allah lalle shi Allah shadidul iqab, mai tsananin ukuba ne, in ya kama ku ba za ku ji dadi ba. Allah ya kare mu. Na'am. Wa
qul in antum qalilun mustad'afuna fil ardi taquna an yataqaffakum an-nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun.
Na'am. Abinda na faɗa akan Sheikh Salumi hafizahullahu ta'ala cewa yadda bayin Allah suke yawan karanta Al-Qur'ani su yi ta khatim, ba fa ina nufin baya khatim bane, yace a yana da rauni wajen yayi khatim da yawa. Yana khatim na yana karatun Al-Qur'ani amma yadda yake karanta Al-Bidaya wa An-Nihaya da sauran littattafan tarihi ya rinka abun nan. Shi yasa in ya tsaya a gaban kaina maka magana akan tarihi, kai ka ce ya rayu da ko sahabbai ko magabata kowane karni idan ya dauko in yana magana akan ta. Amma ba yana ba ina nufin baya karanta Al-Qur'ani yayi khatim ba, shi ma ko ba haka yake nufi ba lokacin da ya bayyana mana. Yace yakan yi amma cikin rauni, ya kamata a ce yayi sauka da yawa, yace amma baya iya yin wannan saboda karance-karancen tarihi yana ci masa lokaci, kuma ya kasa yayi irin na magabata. Su suna ajiye duk wani ilimi ne su koma su duƙuba kan Al-Qur'ani. Yace shi abun ya riga ya zama jininsa, sai ya ta karanta wa'incan tare da cewa ana karanta Al-Qur'ani. Allah ya samu dace. Domin karanta wani abu na ilimi ba laifi bane a cikin Ramadan, amma magabata sun fahimci su kar ya shagaltar da su suke duƙuba kawai kan Qur'ani. Wallahu a'lam. Allah subhanahu wataala ya ce wazkuru, kutina id antum qalilun, lokacin da kuke ƴan kaɗan, mustad'afuna fil ard, kuna masu rauni a cikin ƙasa, mana a garin Makka, ta khafuna an ya takhaffakumun nasu, kuna tsoron kar mutane su kai muku hari ta inda ba ku tsammani. Wannan Allah subhanahu wataala yana magana ne da sahabbai lokacin da yake tina musu ni'imar sa a kansu, cewa shi mai iko ne ya daga su ya ba su nasara ya taimake su matukar za su rike amfani da ayoyin Allah kuma matukar za su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa. Shine Allah yake ba su misali, yake tuna musu baya, yace ku tuna mana in antum qalilun, lokacin da kuke yan kadan, mustada'afuna fil ard, kuna nan ma raunana a cikin kasa. Lokacin da sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da da'awa cewa kar a bauta wa kowa sai Allah, kuma shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, a lokacin ai da ya tara danginsa, lokacin da Allah ya ce masa wa anzir ashiratakal aqrabin, Abu Lahab me yake ce masa? Taballaka ali hadha jama'atana ya Muhammad, da wannan don wannan ka tara mu, ka ce ba za a bauta wa iyaye gumaka da iyayen mu suke bauta musu ba. Allah subhanahu wataala ya ce tabbat yada abi lahabin wa tabba, doka Allah subhanahu wataala ya masa raddi, doka suka watse suka bar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a boye ake imani da shi, ɗan tsirari ne su sahabbai suna buya a daru ai Arqam ibn Abi al-Arqam, a can suke sauraron wahayi in yazo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dakin Kaaba a cike yake da gumaka da kazanta da gumaka da ake bautawa, gidan kowa bautan gunki ake yi, da shaye-shayen giya, da zinace-zinace, da harkokin da suke na abunan nabarna, wa sai ba wa kanwarsa ciki, mutum babansa in ya mutu shi zai iya auren matar babansa wanda ba ita ta haife shi ba, duk wannan haka suka ringa yi, shan giya, tata, kisan kai, yaki da fada, duk wannan shine al'adarsu. Mai karfi kawai shine mai mulki, mai karfi kawai shine mai dukiya. In mutum ya ga wani da dukiya kawai, haka kawai sai a shiryo, sai a farma musu, shikenan a kwace dukiyan, a la'anta shi, ayi komai, shikenan haka suka rinka yi. To nan sai aka zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da da'awa, sai mutane suna imani da shi, yan kadan qalilan suna suka imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam, mustada'afuna fil ard, suna masu rauni a cikin Makka, suna tsoron hari, shine ya takafuna an yatakhatafakumun nas, kuna jin tsoron hari daga mutane, sune rumawa da majusawa da mushrikai, akwai mushrikai a cikin Makka din, ga sunan suna raye da sahabbai, kullun sahabbai in suka shiga dakin gidan Arqam ibn Abi al-Arqam tsoro suke, za iya kawo musu hari ta inda ba sa tsammani. Sannan in sun fita su koma gida, sai mutun ya rinka kuya yana komawa gida. Mus'ab ibn Umair lokacin da ya musulunta yake zuwa nan gidan Arqam ibn Abi al-Arqam, yana ganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi dan gata ne, babansa ya mutu sai mahaifiyarsa, an bar su da dukiya mai yawa, kayan da yake sawa ba kowa bane yake sa kayan da yake sawa a Makka, sannan ga walwala da kudi da dukiya da sauransu, amma yayi imani, yana dan shekara 19 zuwa 20 yayi imani, mahaifiyarsa ta tsare shi a gida, kuma shi jarumi ne, gwanin yaki da iya farauta da jarunta da karfi da dabaran yaki, ta tsare shi a kurkuku, ta sa wasu manyan mutane majiya karfi su yi gadin sa, aka hana shi zuwa ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kullun anan yake, ba a bashi abinci sai jifa jifa har sai da fatarsa ta yi baki, an san shi kyakkyawan matashi ne mai jar fata, yana walƙiya in yana tafiya, ga jin dadi ga komai, amma sai da fatarsa ta canja, fiskarsa ta yi baki har sai da ya zama akwai tabo na wahala a fiskarsa, saboda yadda yake kwanciya a ƙasa. Kai daga ƙarshe yace waɗannan masu gadin sa, yace ko ku bar ni yau in hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma wallahi duk zan iya kashe ku, kun san na iya dabaran yaki, biyayya nake ga mahaifiyata yasa na ziyarda kuka tsare ni, amma tunda ta tsaya akan kafirci, yana kiranta cewa ta zo ta yi imani da abin da yayi imani da shi, baya bukatun dukiyarta, ta daina masa komai, abin da yake bukata a gurinta ta yi imani, tace a ita kuma tana kiransa zuwa ga kafirci ya zo ya bauta wa gumaka, shi kuma yana kiranta zuwa ga bautar Allah, da taga zai ta'adi zai walakanta waɗannan da ta suke gadin sa, tace to ta bar shi ya tafi, amma daga yau ko kubanta ba za ta sake amfani da shi wajen rayuwarsa ba, yace ya yadda, yana cewa ki zo mu bautawa Allah, tana cewa ka zo mu bautawa gumaka, haka suka rabu ya bar gidan, tana kiransa zuwa ga bautar gumaka, yana kiranta zuwa ga bautar Allah. Lokacin da manzon Allah ya iso gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zubar da hawaye, lokacin da ya kalli Mus'ab ibn Umair da irin gatar da Mus'ab yake ciki, amma an walakanta shi saboda wannan addini. Shi yasa abunan Yasir da Ali Yasir su kuma aka halakar da su, aka azabtar da su, aka daure Ammar dan Yasir, aka kama Sumayya matar Yasir, ana azabtar da ita ana mata bulala aka fere bibino aka soka cikin duburanta ta halakatai shahada aka rinka azabtar da Yasir shima yayi shahada amma kuma yana daure aka ce to yayi imani da abun da ake so yayi imani da shi na bautar gumaka amma yace a daga ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labari an kashe Sumayya an kashe Yasir yazo yake cewa sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul janna aka kunce Ammar ya tafi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam Ammar ya yarda da abin da kafirai suke fada ya fada da baki amma zuciyarsa tana cike da imani shine Allah ya saukar da aya illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wanda Ammar tilasta shi akai don haka duk wanda aka tilasta shi zuciyarsa tana cike da imani ba shi da laifi don ya fadi wata kalma ta kafirci don haka waɗannan suna cikin wannan shiri din da daddare mutum in ya shiga gidansa tsoro yake za a iya kai masa farmaki a kama shi a kashe shi ko a kama shi a azabtar da shi aka daina sayan kayan su aka daina sayar musu kaya shine Allah ya ce wazkuru kutina ya ku sahabbai in antum qalilu lokacin da kuke yan kadan mustafafuna fil ard kuna masu rauni a cikin kasa a cikin garin Makka kuna tsammanin hari daga Rumawa kuna tsammanin hari daga mushrikai da suke tare da ku a cikin gari kuna tsammanin hari daga Farisawa kuna tsammanin hari daga Majusawa Al-Hafiz Ibn Kathir haka ya ambata don haka mustafafuna fil ard takhafuna an yatakhatafakumun nasu fa awakum sai Allah ya taro ku zuwa Madina akai hijratul ula ila al-habasha aka je habasha gurin sarki an-najashi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin yanda ake azabtar da sahabbansa ake ci musu mutunci ake walakanta su ya tura su kasar habasha yace fa inna biha malikun akwai wani sarki a habasha shine an-najashi ba a zaluntan wani a gaban sa suka je can daga baya suka sake dawowa daga baya suka sake yin hijira zuwa habasha su mutane 40 da wani abu hijiran farko cikin su hadda Ruqayya matar Usman tare da Usman din radiyallahu ta'ala anhu Ruqayyatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ga tana tafiya da kafa har suka zo kasar Ethiopia ita ce kasar Habasha har suka zo Africa fa tun daga Makka a wancan lokacin don gudu da addinin su don tsira da addinin su da suka zo daga baya suka sake komawa daga baya suka sake dawowa su 82 An-Najashi ya musulunta amma ya boye musuluncin sa mutanen sa ba su sanya musulunta ba ya boye musuluncin sa to wannan shine Allah ya ce fa'awakum daga bayan Allah ya musu izini cewa su yi hijira zuwa kasar Madina shine fa'awakum sai Allah ya taro ku a kasar Madina suka zo Madina suka taru suka rinka tafiya Madina suna hijira kabirun Aus da Khazraj sun yaddan musu cewa su yi hijira su dawo za su karbe su lokacin da kabirun Aus da Khazraj mutum 27 suka zo aikin haji a Makka suka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kulle yarjejeniya da shi suka ce ya turo sahabbansa za su ba su wato abunan kara za su ba su kara za su kuma karbe su ya rinka tura sahabbai suna tafiya a boye suke tafiya suna daura zuwa Madina su kuma suna can suna shirye suna karban su shi yasa Allah ya yabi muhajirai wadanda suka hijira suka kaura a irin wannan yanayi din ya kuma ya yabi ansarawa wadanda suka karbe su tabawwa uddara wal imana kenan sun zauna suna jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo shi yasa Allah da ya tashi yabon su yace lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim bighairi wa amwalihim yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula Allah ta ulaika humus sadiquna fi imanihim والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الله ومن يوك شح نفسه فأولئك هم المفلحون وإن كان الصادقون وإنا المفلحون سيموكما والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان بازاجين صحابي با يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان wanda duk ya kasance yana cewa radiyallahu anhum to yana cikin wadannan shine walladhina ja'u min ba'dihim tun daga kan tabi'ai ila yawmil qiyamati Allah da ya ambaci muhajirai sune karon farko sune yan gatan farko sai ya ambaci ansarawa sune yan gata na biyu to sai sauran bayin Allah sune tun daga kan tabi'ai ila yawmil qiyamati amma mutanen kirki kadai me Allah yace suke fada a gan sahabbai yace walladhina ja'u min ba'dihim wanda suka zo bayan muhajirai suka zo bayan ansarawa yaquluna suna cewa rabbana ya ubangijinmu ighfir lana gafarta mana wani ikhwani nan ladina sabaquna bil iman gafarta wa waɗanda suka riga mu yin imani, domin lokacin da suka yi imani ko kakanninmu ba a haifa ba, ko ba haka bane? Saboda haka sun riga mu cikin imani ko ba su riga mu ba? To in mun zo sai mu ce ya Allah gafarta mana, ma'anan gafarta mana suna iya yin kuskure, suna iya yin daidai, ko ba haka bane? Sahabbai za su iya yin daidai, za su iya yin kuskure, su ba ma'asumai bane. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai shine ma'asumi, an gane? Don haka za su iya yin daidai, za su iya yin kuskure, amma daidai din su ya rufe kuskuren su ba tare da cewa ba sa kuskure ba. To in kai mutumin kirki ne, Allah da ya faɗa a cikin Alkur'ani yace wallazina ja'u min ba'dihim, bayan sahabbai muka zo ko kafin sahabbai? Bayan sahabbai muka zo. Don haka mun shiga ciki kenan. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna, suna cewa rabbana ya ubangijinmu ighfir lana, gafarta mana. Wallazina sabaquna bil iman, gafarta wa waɗanda suka riga mu imani sune sahabbai. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, ya Allah karka sanya wani ciwo na kyashi ko kuma wani mummunan tunani akan waɗanda suka yi imani sune sahabbai. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, kar mu zo muna cewa ai wane yayi kaza a mulkin sa, yayi kaza, wane yayi kaza, duk wannan kuskure ne. Zai iya yin daidai, zai iya yin kuskure, amma ka manta Allah ya ce radiyallahu anhum wa radwanu. To Allah yace wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, aikin da ya kamata mu yi kenan. Don haka wazkuru, Allah yana tina musu sahabban nan ni'imar da ya yi musu. Takafuna an yatakhatafakum an-nas, Allah ya fa'awakum, sai ya taro su a Madina. Wa ayyadakum bi nasrihi, Allah ya karfafe ku da nasararsa. Wa razaqakum min at-tayyibati, Allah ya azurta ku da dadadan abubuwa na abinci. A Madina, da a Makka an yanke sayan kayan su, an yanke sayar musu kaya, amma a Madina sai gashi nan a hankali a hankali kabilun Aus da Khazraj suna nan suna yawa. Tun farko kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira, suka ce ya Rasulullah, turo mana wanda zai karantar da mu addini. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda zai karantar da ku addini shine wannan matashin Mus'ab ibn Umair. Sai aka tura musu Mus'ab ibn Umair. Mutum sama da 71 ne suka yi imani a hannun Mus'ab ibn Umar tun manzon Allah bai yi hijira ba sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Allah yake ce musu wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim. Tabawwa'u ad-dara shine sun zabi sun zauna a gidan Madina. Ad-dara anan malamai suka ce al-Madina. Wal imana kuma suka zabi imani tun ba su ga manzon Allah, suka ganshi yazo musu da musulunci shi da kansa ba. Wakilin sa ne shine Mus'ab ibn Umair, shine ambasadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ya isar musu da addini, amma suka yadda suka karba. Shi yasa Allah ce tabawwa'u ad-dara wal imana min qabli yuhibbuna man hajara ilayhim, har yau in ka je Madina karban da za a yi maka zaka ga daban ne da inda duk ake karba a duniya. In ka je Madina yau din nan azumi insha Allah, sai in ka so yanzu din nan, inda ce ba don su riga sun yi iftar ba a yanzu, in an duba lokaci yadda yake, inda zaka je irin daidai yanzu a can, ka shiga garin Madina insha Allah ta'ala, sai in ka ga dama ne zaka sayi abun da zaka saya. Ka san irin laban din nan, irin wannan fresh milk wanda ake samun sa, akwai wani babban hotel, naga wani na taba zuwa na hadu da wani mutum a gidansa, ya debo wannan abun daga hotel din ya samu ya sayo, wani babban mutum ne ba a kasan nan. To shine ƴaƴansa suna alfari da shi sun rike, ba san ni a matsayina na almajiri ake bani wannan laban din, ba na ma karba ba. Wani sa'i na cika ciki na koshi har ya ishe ni. Su kuma yanzu baban su ne irin babbadin nan a Najeriya, ya zo da shi gida. To ka je Madina ka gani irin wannan laban din za a rinka raba muku, irin sa za a rinka raba muku. Ni da na gani ma sai ne kan ban ganshi ba, don kare mutuncin Madina ma gaba ɗaya, ba mutuncin ne. Saboda haka in ka je yanzu haka, haka za a rinka raba shi, ga dibino rutab haka za a rinka baka shi. Yara kanana suna rike hannunka tun daga bakin mandaki, wannan yana janka yana cewa aftir ma ana zo ka sha ruwa tare da mu, da Allah iya yau kawai. Kai wani in ka sha ruwan wai dan gobe ka dawo ma, sai dan koriyar 10 koriyar 20 sai sake baka aljihunka. Dan Najeriya in ya samu riyar 10 sai lissafi, ka sa abin da zai lissafi a cikin guzurin sa, dama da dala 10,000 ya zo, to yanzu ba zai canja dala ba, tun daga riyal nan ya same ta guda, bari je in ci abincin dare da shi. Dan Najeriya yawancin mu lissafi mu haka ne, ko da kuma multimillionaire ne a Najeriya. Don naga wanda kamfanin, ba sai na faɗi sunan kamfanin motan ba, saboda matsayinsa an kera wata mota wadda su biyu ne a Najeriya a wancan lokacin, aka bashi kyauta saboda matsayin da yake da shi a wani abunan. Kai ko mun faɗi a CBN yake aiki, in nace CBN wannan nan ma ba za a gano shi ba insha Allah ta'ala, kuma ba dan jihar Gombe bane ma, ba ma dan ba North East ma yake ba. Yawwa, saboda haka abunan wannan mutumin da shi da matarsa suna tafiya sun je umra, sai ga matar tana miƙa hannu tana zuwa bata sabil dinna. Ka duba mai wannan matsayi ba. Saboda mu Najeriya mun saba da irin wannan blues, ce wala bai une eh, to sai a karba, ba na sayarwa bane, wani babban mutum multimillionaire a garin Gombe, muna tafiya da shi. Kawai da muka sharo wata kwana sai ga wasu katon katon an aje, ga kuma katon da ya fa a kansa ya dauka yana tafiya da shi. Saboda mai ana rabawa wai sabil ne, tunda sabil ne bari ya dauka, gashi muna tafiya ya hada zuba ihramin sabil ya tukuye shi. yawanci ni a baban mu ya mana wasu tarbiya, yawanci da wuya in ga kaya a gaban babban mutum, a hannun babban mutum wanda ya fi ni shekaru, da wuya in ga kaya a hannunsa ban karba gaskiya. Tun ina yaro na saba da wannan, ba wai ina nufin ko ni ina da kirki ko wani abun nan ba, amma gaskiya wannan tarbiyyar ta shiga jikinmu. Yawanci da wuya in ga kaya, amma wannan da ke ina matsayin ɗalibin ilimi ne a lokacin, ina kaninsa da kayan, kuma gashi yana shan wala kuma ya fi ni wallahi sosai, amma sai na bar shi da shi saboda sabil ne. yanzu zan wahala a kan abin da ba sai an wahala a kansa ba, saboda haka sai na bar shi da shi kawai. Allah ya sa mu dace. Da haka warzaqakum minat tayyibati, sai Allah ya azurta ku da dadadan abubuwa, la'allakum tashkuruna, ko za ku gode wa Allah. Allah ya sa mu gode masa. Insha Allah gobe za mu ci gaba, tun da zan nuna lokaci yau kan har mun zarce lokacin mu. Allah ya sa mu dace, wallahi a'lam.
Assalamu alaikum. alaikum assalam.
Ai tambaya zai a bincika masa wadanda yake da alaka da su, su za su bincika masa in an samu, saboda muhimmancin ta tahaddace alqurani, kuma a bada namban waya kawai a masallaci, tarbugo waya yake nufi ta ce ita ga tanan tahaddace alqurani, wannan ba haka bane. Na yoke to sai dai haka insha Allah ta'ala. Ina ga to committee ne za su yi wannan aikin, ba sai an bayyana sosai an ji ba, insha Allah. Ina ga to mallam Yusuf sai ku abin nan insha Allah. Ta muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu dace dukkan waɗanda bayin Allah da suka turo suke buƙatan bayin Allah su taya su da addu'o'i, kowa da irin buƙatu da aka ambata, gaskiya masu matukar muhimmanci, kowa da irin abin da yake damunsa. Wasu suna fama da kuncin rayuwa, wasu suna fama da rashin lafiya, irin waɗanda suke ba a yi salari ba an ɗau lokaci, Allah subhanahu wataala ya sa a yi musu salari, Allah subhanahu wataala kuma ya kawo musu sauki a cikin rayuwar da ake ciki, da waɗanda suke kuncin rayuwa daban-daban, musamman irin rayuwar da ake ciki a yanzu, muna fatan Allah ya kawo mana sauki. Kai kuma masu rashin lafiya da aka yi ta ambatawa, masu abin uzurin fitsarin kwance wa ƴaƴansu, Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya. Wanda zaka ji ya ce abin da wanda su kuma mahaifinsu da mahaifiyarsu ba sa zaman lafiya ko kuma nitsuwa, Allah subhanahu wataala ya kawo musu nitsuwa. Wacce take fama da ko ya dukunta tana mata, wasu mata gaskiya ba su da kirki wajen mu'amala, sukan zabi shedana da shige-shige na bokanci da tsafe-tsafe da wasu abubuwa, suna muzantawa ƴaƴan da ba su suka haifa ba. Wannan ba karamin hatsari bane a rayuwa. Allah subhanahu wataala zai iya jarraban wanda take irin wannan aiki ta inda ba ta tsammani, kuma abin da suke ba daidai bane, sharri ne. Ga wai mace za ta iya yo dan da ba shi ta haifa, ba ita ta haife shi ba, wani sihiri ko wasu abubuwa ya shiga wani hali daban, a'a wata ƴa ta kasa samun aure ko wani abu nan ta hanya a yi mata sihiri. To irin wa'ina abubuwa, akwai addu'o'i da azkar da yawa wanda ya kamata mutane su dage da yi sosai. Wani sai wannan abun yakan yi tasiri ne, saboda yara kanana su ba sa iya lazimtan yin azkar, don haka sai abun ya same su tun suna yara. Akan yi irin wannan sihiri din mata a gida ko a wani abun nan da sauransu, a yi sihiri ga abun. Amma duk wanda ya kai hankali aka koya masa azkar yake, insha Allah ta'ala sharrin mai sharri ba zai same shi ba. Akwai addu'a a cikin hisnu muslim, a'udhu bi kalimati llahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min sharri ma khalaqa wa bara'a wa zara'a wa min sharri ma yanzilu minas samaa wa min sharri ma ya'ruju fiha wa min sharri ma yakhruju min fil ard wa min sharri ma minani wa min sharri ma zara'a fiha wa min sharri fitani llayli wan nahar wa min sharri kulli tariqin illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Wannan in kika lazimce shi kina yi dare da rana da ikon Allah, ina insha Allah ta'ala wane mutun da izinin Allah. Saboda haka irin wa'annan addu'o'i, kitabu iya abuna littafin hisnul muslim abunan dinsa, har mata a gidaje wasu ga suna da fitintinu da sharri da rashin fahimtar addini, sai ga an shiga wani hali, har abunan mutane idan za su yi abuna suke da abuna ƴaƴa a gida ko mata a gida, lallai su rinka dasa mata akan tauhidi. Yawa, a rinka lura da irin wa'annan abubuwa. Shi yasa gaskiya zama da juriya akan matan da ba su da tauhidi ko ba su da aqida, mutum ya jure sai ya zauna da su, yawanci yana wargaza gida. Wargaza gida a addinance, amma za a iya holewa a rayuwa, amma za a iya wargaza gida a addinance. In mutum ya zabi holewa a rayuwa, shikenan sai ta yi. Saboda haka irin wa'annan abubuwa gaskiya abun lura ne a zamanin yanzu. Wasu ba sa tsoron Allah. Allah ya kiyaye mu. Don haka a cigaba da addu'a da azkar, Allah ya samu dace. Allah subhanahu wataala waɗanda duk suka turo suke buƙatan addu'o'i, da waɗanda suke fama da matsalan jari, da wanda yace an bashi jari, suna fatan Allah ya yi albarka a ciki, Allah ya musu albarka a ciki. Ayyukanmu da muke, Allah ya mana albarka a rayuwar mu, Allah ya mana kariya da kariyarsa. Dukkan waɗanda suke ayyuka na sharrace-sharrace da bokanci da tsafe-tsafe, Allah ya sa su gane. Allah ya ganar da su gane irin wannan ayyuka ba daidai bane, Allah ya sa su gane. Allah ya shiryar da mu, ya shiryar da su. Duk abin da mutum yake ba daidai ba, Allah subhanahu wataala ya sa mu gane, mu gyara. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. شو غبنمو أجهر غنبي الله يباسو إيكو نين عادلتي. Allah subhanahu wataala ya sa su yi abubuwan da zai zama alkhairi da arzikin wannan jaha din da yake karkashin su. Allah ya sa su aiwatar da ayyukan alkhairi. Allah ya samu more shi kuma mu samu habakar addinin musulunci da walwalar rayuwa da sauran al'umma baki daya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Shugabanninmu na ƙasa Allah ya taimake su, musamman shugaban ƙasa Allah ya taimake shi akan manufofinsa na gari da manufofinsa na gyara akan tattalin arzikin ƙasa. Allah ya taimake shi akan su. Allah ya ƙara mana lafiya, ya ƙara masa lafiya. Allah ya tabbatar da digadigansa, ya azurta shi da mataimaka na ƙwarai waɗanda za su taimake shi akan aiwatar da ayyukan alheri. Allah ya samu amfanu da albarkar da arzikin da Allah ya hore wa wannan ƙasa da mu da zuriyarmu da jikokinmu da har ma koda bayan rayuwarmu. Allah subhanahu wataala ya amfanar da talakawan Najeriya da arzikin ƙasa da kuma haɓakar addinin musulunci. Allah ya taimake mu baki ɗaya. Hakanan jihar Gombe shugabanni Allah subhanahu wataala ya taimake su. Allah ya sa su yi abin da zai zama alkhairi a rayuwarmu da addininmu. Duk abin da za su yi ba daidai ba Allah ya ganar da su kansu aikata. Allah ya taimake su akan abubuwa na ƙwarai ya kuma ba su agaji akan abubuwan da suke aiwatarwa. Matasa a cikin addinin musulunci, matasan mu musulmai, Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da su. Allah ka tabbatar da mu da digadigan mu akan tsarin addinin musulunci. Masu harkoki, wasu abubuwa, ko shaye-shaye, ko wani abu wanda bai dace ba, Allah ka shiryar da su su dawo hanya daidai. Allah ka azurta su da riko da Alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah ka shiryar da zuriyarmu da iyalanmu. Allah ka sa su zama qurratu aini lana duniya da lahira. Allah ka kare mu, ka kare su daga duk wani fitina ko sharrin masharranta ya Allah. Duk me nufin mu, ko yake nufin iyalanmu, ko yake nufin zuriyarmu, da sharri ko makirci ko mummunan abu, Allah ka isar mana a kansa. Allah ka rusa sharrin sa ya koma kansa. In mai shiriwa ne, Allah ka shiryar da shi. Duk abun da aka shirya akan mu na makirci, Allah ya shashantar da shi ya Allah, ta inda ba ma tsammani. Allahumma kfina sharra a'da'ina bima shi'ta ya hayyu ya qayyum. Wanda yake shirin makirci ga addinin mu, Allah imar mayar masa da sharrin sa kansa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah ka gafarta mana, ka gafarta wa iyayenmu, ka sa muna daga cikin waɗanda ka yanta su a wannan ini mai albarka. Allah ka yanta iyaye, ka yanta wuyayenmu da iyayenmu da kakanninmu ya Allah. Ka sa muna daga cikin wanda ka yanta a wannan ranaku na ƙarshen Ramadan. Allah ka sa muna daga cikin wanda ka yanta su. Allah ka fassaha wa iyayenmu da suke cikin kaburbura, ka fassaha musu cikin kaburburan su, ka nawwara musu cikin kaburburan su ya Hayyu ya Qayyum. Ka karbi addu'ar mu gare su a matsayin iyaye na ƙwarai gare su ya Rabbul Alamin. Allah ka azurta mu da iyaye na ƙwarai, ka sa zuriyar mu su zama na ƙwarai, ka azurta su da haddan Alqur'ani, ka yaye musu basiran su, su fahimci dukkan karatun da suke so su karanta. Ka azurta mu, ka azurta su da dukiya na halal, ka ba su qana'a cikin rayuwar su. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Me nufin mu, ko nufin su da sharri, Allah isan mana a kansa. Allahumma kfina sharra a'da'ina bima shi'ta ya man la yu'jizu shay'un fil ardi wala fis sama'. Daliban wannan jami'a Allah kai musu albarka. Mazan su da matan su Allah ka azurta su da riko da addinin musulunci. Mata Allah ka azurta su da hijabi da niqabi da kunya da kamewa ya Rabbul Alamin. Allah ka sa duk me nufin su da sharri, ko me nufin bata mutuncin su, Allah ka mayar masa sharrin sa akan sa. Allah kar ka bashi nasara, kar ka sallata shi akan su. Kowane ne shi, Allah kar ka sa su kwadayin abin da yake tattare da shi. Allah azurta su ta inda ba sa tsammani. Malaman wannan jami'a Allah kai musu albarka. Dukkan mai aiki a wannan jami'a Allah kai masa albarka. Shugabannin jami'a daga Vice Chancellor Allah ka taimake su. Allah ka sa su yi aiki na ƙwarai wanda zai sanya ci gaba a rayuwar al'umma wannan jami'a, musamman ƴaƴa musulmai da suke karatu a wannan jami'a da ma sauran al'umma baki daya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Masu neman aiki Allah ka tabbatar musu da aikin da suke nema, ka sanya albarka cikin aikin da suke nema. Allah ka saukar da albarka a gidajen mu, ka saukar da albarka a rayuwarmu, ka saukar da albarka a garinmu na Gombe da sauran garuruwan musulmai baki daya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.